Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 15 ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji yadda kudin cizo ke gallabar wasu garuruwa a kasar Kamaru. Wasu na ganin daga kayan gwanjo ake samu, amma
wasu na gani kamar waɗanda suke yawan balaguro ne suka shigo da kudin cizon, misali kamar waɗanda suka dawo daga kasar Faransa da ta fuskanci mamayar kudin cizo.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan wani gagarumin aikin rigakafi ma yara a kasar Kamaru. Awal Garba na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga zaharar da kanin labarai koko da labaran duniya.
Masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Yayin da Sudan ta cika watanni 8 ana gwabza kazamin yaƙi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 12,000 tare da raba mutane fiye da miliyan 6 da mahallansu. Hukumomin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa za a fuskanci bala'in yunwa nan da ƙarshen shekara mai zuwa, lokacin da kayan abinci suka yi kaɗan. Wani sabon bincike da aka fitar akan abinci a yau Juma'a bisa ga kimiyyar wadatar abinci ya yi gargaɗin cewa kusan mutane miliyan 18 a faɗin Sudan na fuskantar matsananciyar yunwa. Adam Yaw, mataimakin wakilin abinci da noma a Sudan, ya ce waɗannan alƙaluma su ne mafi girma da aka taɓa samu. Da yake magana da manema labarai a jihar Sana ta Sudan, ya ce matsalolin abinci na ƙara ta'azzara sakamakon rikice-rikice da ake ci gaba da yi da tashe-tashen hankula da kuma ƙarancin yin noma da tsadar abinci da canjin yanayi da kuma gudun hijira. Ya yi gargaɗin cewa ana buƙatar ƙarin tallafin kuɗi da kuma samun damar shiga cikin wuraren da mutane suka makale inda ake fama da rikici domin kaucewa shigarsu munanan ayyuka. A yau Juma'a ne ƙasar Hungary ta hana ƙudurin ƙungiyar tarayyar Turai na ba da tallafi ga Ukraine, yayin da a jiya Alhamis ƙungiyar ta EU ta amince ta fara tattaunawa kan shigar ƙasar Ukraine mai fama da rikici cikin ƙungiyar. Prime Minister Hungary Viktor Orban ya hau kujerar naƙi wajen daƙile ƙudurin ba da tallafin. Amma shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya ce ƙasashe 26 daga cikin 27 na ƙungiyar ta EU sun amince da ƙudurin kuɗin dala biliyan 54 na tallafi ga Ukraine, wadda ke matuƙar buƙatarsa don yaƙi da mamayar Rasha. Michael ya ce dole ne sai ƙasar Sweden ta tuntuɓi majalisar dokokinta game da kuɗin tallafin, saboda haka tsarin yake a Sweden. Michael ya kuma ce ƙungiyar ta EU za ta yi ƙoƙarin samun haɗin kai kan kasafin kuɗi don tallafin Ukraine a farkon shekara mai zuwa, duk da ƙalubalen da shugaban Hungary ya kawo a tattaunawa kan Ukraine. Michael ya ce wannan wani abu ne na tarihi ga Majalisar Tarayyar Turai. Amurka ta kulla ɗaruruwan yarjejeniyoyi da ƙasashen Afirka a cikin shekarar nan da kuɗinsu ya kai dala biliyan 14.2 a daidai lokacin da Washington ke ƙoƙarin daƙile ƙaruwar tasirin China a nahiyar. Sabbin yarjejeniyoyin kasuwanci da kuma saka hannun jari guda 547 sun zama ƙari ne a cikin kashi 67 cikin 100 na yarjejeniyoyin da aka cimmawa tun daga shekarar 2022, a cewar British Robinson, mai kula da shirin bunƙasa kasuwanci a nahiyar Afirka. Shirin ya haɗa da Amurka da masana'antun Afirka. Robinson ta ce shirin shugaban ƙasa da samar da tsaro na ƙasa an yi shi ne da nufin ƙarfafa dabarun haɗin gwiwar tattalin arziki ta hanyar tsara shirin kasuwanci da zuba jari mai hanyoyi biyu, kuma matasa na da muhimmanci wajen cimma wannan buri. Jude Devermont, babban darakta mai kula da harkokin Afrika a Majalisar Tsaron Amurka, ya ce wannan shekarar ta kafa tarihi ce a dangantakar Amurka da Afrika, inda Amurka ta yi alkawarin zuba jarin dala biliyan 55 cikin shekaru uku. Kasar Denmark ta tsare mutane biyu yayin da ta maida hankali kan wasu mutane hudu a wani binciken ta'addanci da take yi, kamar yadda mai gabatar da kara ya faɗa a yau Juma'a. A wani batu da ke zuwa a daidai lokacin da aka kama wani mutum guda a kasar Netherlands da wasu kuma da dama a Jamus akan zarginsu da zama 'yan kungiyar Hamas. Yayin da Denmark bata ce akwai wata alaka tsakanin mutanen da Hamas ba, hukumomi a Jamus sun ce mutanen uku da aka kama a can ana zarginsu da shirya kai hare-hare kan cibiyoyin Yahudawa a Turai. Hukumomin na Denmark sun ce an kama mutum guda a kasar Netherlands, amma ba su da tabbacin ko yana da wata alaka da binciken da ake yi akan 'yan Hamas a Jamus. An umarci mutanen biyu da ake tsare da su a kasar Denmark da su ci gaba da zama a gidan yari kafin shari'a har ranar 9 ga watan Janairu. Ba a dai san inda sauran mutanen hudun suke ba, kuma nan take ba a san ko ana farautar su ba ko a'a. Babban jami'in tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaida mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan da ya kai ziyara a kasar jiya Alhamis cewa za a dauki wasu watanni kafin sojojin Isra'ila su ci galaba akan mayakan Hamas a zirin Gaza. Gallant ya ce Hamas ta shafe fiye da shekaru 10 tana gina wuraren ta karkashin kasa a Gaza, lamarin da zai buƙaci lokaci mai tsawo kafin a murƙushe kungiyar ta Islama. Amma za mu yi nasara kuma za mu kawar da su, a cewar Gallant. Babu wani bayani daga Amurka nan take kan tattaunawar Sullivan da Gallant. Yayin da aka shiga wata na uku a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza, ofishin na Gallant ya ce jami'an biyu kuma sun tattauna kan batun mayar da 'yan Isra'ila gidajensu waɗanda ke kusa da kan iyaka da ƙasar Lebanon zuwa arewacin ƙasar, bayan da dubban mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin 'yan ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, a wasu sassan kasar Kamaru ana fama da kudin cizo wanda ake ganin au daga kayan gwanjo aka samu, awo waɗanda suka dawo daga ƙasashen waje suka shigo da su. Maiminutu Sadu gare ki.
Dangane da binciken da ofishin kiwon lafiya na jama'a ya aiwatar, ya tabbatar da kasancewar kuɗin cizo a ƙasar Kamaru, musamman a manyan birane biyu da lamarin ya fi kamari, babban birnin ƙasar Yaounde da kuma birnin Cinikayya Douala. Sai dai an nuna unguwar Birkitiri da ɗan yatsa game da mamayar kuɗin cizon ɗin a gidaje da masallaci. Haka zalika a wasu unguwanni a Douala, saurare wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafa, kamar Miss Bert. Wata rana da safe na tashi, na ga wasu kumburi a jikina, sai na zaci wani abun da na ci ne ya washe ni. Sai daga baya ne muka fahimci cewa kudin cizo ne, yana shata fata sosai, sannan yayi ja kuma ga kaikayi kamar irin cutar fatan nan da ake cewa da mycosis. Sai kuma sarkin unguwar Birkitiri Yaya Ahmadu shi ma ya tofa nashi kamar haka. Duk gidaje da aka shiga sai ka samu kudin cizo. Wasu lokutan ma muna zaune haka sai ka ga yadda kwaron yake yawo a jikin mutum. Ba karo na farko bane ake samun bayyanar kudin cizo a manyan biranen kasar, inda sarkin unguwar ya sake bayani kamar haka. Watakila musabbabin yawaitan waɗannan kwaron kayayyakin gwanjo da ake yawan shigowa da su daga ketare kamar katifa da darduma saboda mafi akasarin gidaje akwai kudin cizo
tubar tube le finesse
shugaban karamar hukumar yawun da na biyo Yanik Ayisi ya jagoranci ayyukan dakile kudin cizo a unguwanni daban-daban inda yayi bayani kamar haka ya dace daukan matakan gaggawa don kawar da su cikin gaggawa domin a kasa yaduwar kwarin saboda suna iya taba lafiyar jama'a wannan sanarwar da ministan kiwon lafiya yayi Manauda Malashi ya zaburar da shugabannin kananan hukumomi magajin gari da sarakunan gargajiya don jagorantar yaki da kwarin kuma al'ummar Kamaru na cece-kuce game da bayyanar kudin cizon a kasar wasu na cewa daga kayayyakin gwanjo ne waɗanda suke shigowa kasar sannan wasu na gani kamar waɗanda suke yawan balaguro ne suka shigo da kudin cizon misali kamar waɗanda suka dawo daga ƙasar Faransa da ta fuskanci mamayar kuɗin cizo a ƙasar Maimunatu Sado sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru.
To a gaida Maimunatu kada fa a sha'afa ana shan wannan wato ana sauraron wannan shirin ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba a dai ɗan shakata da wannan. Da Allah yanzu kuma ga Awal Garba da rahoto na musamman.
Hukumar lafiya ta duniya OMS haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da gudanar da allurar rigakafi ga yara ƙanana a yanzu haka a faɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru sai dai al'amuran yana cin cika sa'an da waɗansu ke ganin cewar yin alluran yana kawo matsala ga yara a daidai wannan lokaci amma shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafin na ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma wanda ya wakilci ministan lafiya na ƙasar Baba Mustapha ya yi mun ƙarin haske kan yadda al'amuran suke tafiya yace dai a yanzu haka ba sa samun wani cikas ga wajen iyayen yara din kuma ga sarakuna hadda masu anguwanni suna kokarin ganin cewa sun cimma buri wajen tabbatar da allurar rigakafin kuma sun amsa kiran gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abinda Baba Mustapha din yake faɗa a yayin da muke tattaunawa da shi
ina tare da Baba Mustapha a madaisa na shugaban gudanar da allurar rigakafi na kasar Kamaru Alhaji Mustapha gashi kuna gudanar da wannan allurar rigakafi ga yara ƙanana dame-dame ake yi musu ne a yanzu haka
assalamu alaikum madalla a yanzu haka nan yara na taki ba zuwa kafin ne yanzu nan ana kira wannan din vitamin A saboda yaro mai da wata 6 zuwa wata 51 wato shekara 5 kenan wannan ana ba su din saboda ya karba ba su don katushuwan jikinsu dukkan waɗansu ciwo-ciwo kuma daga baya wannan kuma ana ba su maganin matizan ciki daga mai shekara guda zuwa mai shekara 5 ana ba su maganin matizan ciki kusan cewa shi vitamin A nan yana kawo rurura da yawa jikin yaro har wata wani lokaci ma yaro mai zama makawo kuna gani a ce a'a kaza ne to ba haka bane dole yadda ana ba ma yara dole an kawo kan nan ba mu yara
to a wadanne kungiyoyi ne suka dauki nauyin wannan aiki da kuke
wannan majalisar duniya ne na lafiyar mutane su suka dauki wannan babban aikin din shi ne suka yi wannan abin
to ya kasar kamar kuma ta bangaren hukumar lafiya na kasar su ma akwai gudunmuwar
da akwai gudunmuwar da suka ba tun da gita hannun su ya biyo sannan su kuma suka rama dukkan kamaru
to ya kake gani iyaye suna karban wannan kila da ake
ko iyaye da kan sun karbi wannan kam kuma na matizan ciki ma iyaye ma da sun karbi wannan dan shi wannan da na vitamin an din da sun karbi wannan wadan su ma har tambaya ma suke kamar yau nan tunda yake je muka jaka tara ma dewa wato ba mu dakata ba amma dewa suna tambaya har yau nan suna tambaya
wani kila za ka yi wa jama'a wajen wannan aiki da kuke
eh abin da zan kira zan ga majama'u don Allah dai su ba mu goyon baya inda ba in ba su kan burma abubuwan ba zai kyau ba dole su ba mu goyon baya muna tafiya da wannan aikin din
ba kwa samun wani korafi ko zargi ga jama'a
eh muna samun wani zargi da jama'a kan wannan kan muna samun wannan daga baya shi mu kira su mu gaya musu yaya gashi wannan zancen din nan dukkan da kuke ji wannan radio social ne suke tura muku nan kuke gani wannan dukkar ya ne babu al'atubamu ta kasa ne ta kashe al'ummanta babu kasa duka kasa dai kam suna neman lafiyan al'ummansu
shi ma shugaban shiya na kasar jamhuriyar kamaru ya yi mun karin haske a irin al'amuran da suke fuskanta
ina tare da jibrin hamza shugaban gudanar da alwalar kafi a jihohin kudancin kasar jamhuriyar kamaru musamman birnin Duwala yaya kuke gabatar da wannan alluran biya ake yi ko kuma kuna yi ne a fisabe
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan alluran da muke yi ba biya ake yi ba na taimaka ma jama'ar duniya ne ba a biyanta ko dala wanda yake muku ana biyanta ƙarya ake muku ba a biyan ko dala wannan allura kuma wannan na karo da muka yi na tsutsotsin ciki ne da na vitamin yara da basuwa da apetin ci abinci da yawa da kuma wadanda tsutsotsi yake damu su a ciki wannan ne muka yi na karo na banan nan
to yanzu da kuke yi kun samu goyon baya ne daga wajen wa
daga gurin jama'a gabaki ɗayansu muka samu goyon baya da malaman makarantu da jama'a na unguwoyi daban-daban saboda abun ba makarantu kawai ke ba gida-gida ana bin sahu-sahu sako-sako ana tafiya ana samun jama'a ana tattaunawa da su za mu zo mu muku magani kaza saboda tsarancin cuta kaza jama'a shi su ce to muna jiran ku duk lokacin da kuka zo muna shirye za mu amshi magani gare ku
wace kungiyoyi ne suke taimakawa domin yin wannan alluran
kungiyoyin da suke taimakawa ONG Organisation de Santé su ne na duniya gabaki daya suke taimakawa gwamnati kuma ta ba mu umurni mu kuma mu fito mu gaya ma talakoki da jama'ar mu don mu sheda musu cewa lokaci kaza za mu zo in na raba gidan sauro ne saboda cizon sauro ya yi yawa a ƙasa kar yara su kamu da cutan faliyu waye saboda gidan sauro ana raba magani na rigakafi na macijin ciki shine tsutsotsin ciki ana bayarwa maganin rigakafin yaro beci ana bayarwa maganin rigakafi saboda kar yaro ya zo gurgunce duk ana yin shi
wani kira za ka yi wa al'ummanka
al'umma na daɗa kiransu na daɗa yi musu kuma godiya da karɓan allurori, magunguna da gwamnati take taimaka ma talakoki.
Na yake ce da wata mace mai suna Sadiya, ita ma ta yi mun ƙarin haske a yayin da ta kawo yaranta domin a yi musu allon na rigakafi. Ita kan ta ce tana buƙata a bawa ƴaƴan nata waɗannan allurai ɗin. Ga yadda Hiramu ta kaya.
Me zaki faɗa akan wannan allura da ake yi wa yara ƙanana? Na ga kin kawo ƴaƴanki guda uku, ga su ana ba su wannan allura.
Allura ɗinka ne na da kyau, ba ma allura ba ne, vitamin ne kuma da maganin macijin ciki. Yana da kyau a wajen yara don yana kakkare waɗansu cututtukan da yake zuwa. In sun ga
ya ke ganin zai iya samun musu da lafiya?
Alhamdulillahi kam ba su ma yaro ya girma bai da waɗannan abin nan ɗin vaccine din a jiki. Ana so da lokacin da aka kawo iyaye don Allah ku to ku yi kokari ku dinga aika yaronku domin yana da kyau.
Bayan da haka, wani suna ce kamar yana cutarwa ko?
Kowa na da tunanin shi kam, amma mu kan gaskiya ne kam ba na tuna komai don ina gani yana da kyau. A duk lokacin da yaro aka bashi ko da bai cin abinci ne, da in ya soma an yadda aka bashi wannan vitamin cikin shi na budewa, kuma in ya sha maganin macizan da suke bayar wannan bayan gidan shi na sanjawa, kana gani da wato akwai sanji da rayuwar yaro.
Wani kira zaki wa ƴan uwanki ko ta kaurin jama'a wajen ganin cewa an san amince da irin wannan allurai da ake yi?
Dai mata, don Allah kun ga ana vaccine, ku ringa kokari kuna kawo ƴaƴanku domin inganta lafiyansu ne. Don Allah, yana da kyau vaccine na da kyau a jikin yaro.
Ba za a ce zai cutar da yara ba?
A'a, ma ya cutarwa.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To, a gaishe ka, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata. Don haka, idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo, mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya. Kar ai wata-wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausaservice@voanews.com. Sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace. To, yanzu kuma ga Awal Garba ya sake dawowa da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru na FECAFO, sai dai al'amuran yana neman rincaɓewa tsakanin ƴan takarkarin guda biyu, Saidu Bambanjoya, tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka, tsakaninsa da tsohon kaftin kafa wuta zafi na kungiyar kwallon kafar kasar ta Jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions Samuel Eto. Al'umma suna ganin al'amuran za a yi kalan barta a tsakaninsu. Malam Zakari Sa'adu, masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar, ko Samuel Eto zai iya hayewa ko kuma Saidu Bambanjoya.
Eto Muhammad Awal Garba, gami da zaben da za a yi ranar 11 ga wannan wata da muke ciki, wato ranar Asabar kenan, Kamaru ta dau zafi a kotu wani bangare, ana nan ana yakin neman zaɓe tsakanin wato Samuel Eto'o Face da kuma Saidu Bambanjoya mai barin gado. kuma sanin kowa ne Same Etofis yau san watanni biyu kenan gabatar kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zaben, kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato ƴan wasan kolon kafar kasar Kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira Sinafok da ani wato tsohon dan wasa Shirme Shitap yake jagoranta. Kwanakin baya zance yau kwanaki biyu aka yi taro wanda aka bukaci dutsofaffin ƴan wasa su mara wa Same Eto baya, kuma a yanzu haka nan Same Eto ya samu goyon bayan ma shi kanshi Emmanuel Mabwanki Sack wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen, ya jinye kansa yace zai mara ma Same Eto baya. To ga dukan base daga dukan alamu sai zama na cewa ita hukumar wasan ƙwallon ƙafa kasar Kamaru, hukumar wasan ƙwallon ƙafa wato nahiyar Afrika CAF da ita FIFA ta jawa gwamnatin Kamaru kunne kar ta tsoma baki a cikin wannan harkar, saboda da akwai kishin-kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin Kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa. To wannan shi ne abin da zan iya gaya maka a halin yanzu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a taƙaice.
To a taƙaicen, yayin da Sudan ta cika watanni takwas ana gwabza ƙazamin yaƙi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 12,000 tare da raba mutane fiye da miliyan 6 da mahallansu. Hukumomin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa za a fuskanci bala'in yunwa nan da ƙarshen shekara mai zuwa lokacin da kayan abinci suka yi kaɗan. Wani sabon bincike da aka fitar a kan abinci a yau Juma'a bisa ga kimiyyar wadatar abinci ya yi gargaɗin cewa kusan mutane miliyan 18 a faɗin Sudan na fuskantar matsalanciyar yunwa. A yau Juma'a ne ƙasar Hungary ta hana ƙudurin ƙungiyar tarayyar Turai na ba da tallafi ga Ukraine, yayin da jiya Alhamis ƙungiyar ta EU ta amince za ta fara tattaunawa kan shigar ƙasar Ukraine mai fama da rikici cikin ƙungiyar. Prime Minister Hungary Viktor Orban ya hau kujerar naƙi wajen daƙile ƙudurin ba da tallafin. Amma shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya ce ƙasashe 26 cikin 27 na ƙungiyar ta EU sun amince da ƙudurin kuɗin. Amurka za ƙulla ɗaruruwan yarjejeniyoyi da ƙasashen Afrika a cikin shekarar nan da kuɗinsu ya kai fiye da dala biliyan 14 a daidai lokacin da Washington ke ƙoƙarin daƙile ƙaruwar tasirin China a nahiyar. Sabbin yarjejeniyoyin kasuwanci da saka hannun jari guda 547 na zaman wani ƙari ne na kashi 67 cikin 100 na yarjejeniyoyin da aka cimmawa tun daga shekarar 2022, a cewar British Robinson mai kula da shirin bunƙasa kasuwanci a nahiyar Afrika.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudo Mai, da kuma engineer mu na yanzu Bill Andrend, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.